بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا جبات من مقدمة تونا سورة wanda take nuna abubuwan da za a tinkara a cikin sura din dan shirin karbar su dan izina. Wannan shine farkon wannan sura. Wannan sura kamar yanda aka san cewa ko aka ji cewa kissa ce kamila cikakkiya ta annabin Allah, annabi Yusufa, Allah yake bayarwa a cikin wannan sura ta suratul Yusufa. To sai zama ayoyin ta na farko da yake aya 111 ce. Aya uku na farko kamar muqaddima ce ga surar. Muqaddima ma'ana shimfida ce. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Sai aka fara shimfida da wannan aya ta farko cewa waɗannan su ne ayoyi na littafi bayyananne. Ana nuna cewa Allah ya zai kissanta kissa, zai bada labari da ayoyi na Al-Qur'ani, kuma labarin bayyananne wanda kowa zai gane shi kamar shi fada ce. Aya ta biyu ta ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, cewa mun saukar da wannan Al-Qur'ani balarabe, kenan abinda za a ji gaba daya kissa ce arabiyya. Aka ce la'allakum ta'qilun, dukkan su kamar shimfiɗa ne. Sannan aka ce nahnu naqussu 'alaika, aka zo kan shimfiɗan ma da aka fito da ita fili. Mu ne masu kissanta maka ya Rasulullahi ahsanal qasas, mafi kyawun kissa. Waɗannan ayoyin guda uku tamkar shimfiɗa ce ga mawdu'in kissar da za a shiga. Sai kuma aka yi ta tafiya daga ayoyin guda uku, tun daga aya ta huɗu ta tabi ta tabi har aya 101, sai an je can kusan ayoyi 10 na ƙarshe. Su kuma sannan su ne aka yi kanun bayan labarai da su. Ma'ana Allah ya ba da kissa a baya cikin aya 101, an ji kissoshin waɗannan na annabi Yusufa. To me aka samu cikin kissa? Muhimman abin da ya zo cikin kissa wanda ya kamata a ɗauka na izina na tauhidi da makamantan waɗannan, to su suka zo a cikin ayoyi 10 na ƙarshe. Yace alif lam ra, waɗannan harufa ne waɗanda Allah ya buɗe wannan sura da su, waɗanda larabawa ba su saba jin su ba, ba su san su ba, ba su da su a cikin tsarin zancen su kwata kwata. Kuma suka zo da wani irin ijazi, Allah ya turo su, ya turo su cikin littafinsa, kuma ya sa musu wani gajiyarwa. Domin tunda larabawa ba su da irinsa, ba su san su ba, kuma larabawa kar mu manta kullun neman ina aibin Qur'ani yake, ina za su taba nan su ce bai yi daidai ba, saboda ana cewa zancen Allah ne, su taba nan su ce to ya aka yi zama haka, zancen Allah ne kullun neman wannan suke yi. Amma ka ji labarin, ka ji labari inda aka hakaito magana ko guda ɗaya wadda take nuna cewa larabawa sun ce ba mu yadda da wannan alif lam ra ba, ko ba mu yadda da alif lam ra, ko wannan ba fasaha ba ce? Akwai inda aka taɓa hakaito wannan a tarihi? Akwai inda aka samu larabawa suka ce to ai wannan abin da kake faɗa ba mu san shi ba, kuma ba shi da gurbi a larabci, ba a taɓa hakaito wannan ba? To kun san me yasa ba a hakaito ba? Me neman kuka aka jefe shi da tsakuwa? Ba sai barke da kuka ba? Abubuwa na cikin Qur'ani na gaskiya ma ɗaukowa suke su nuna cewa ba gaskiya ba ne, su malakaya shi. Wanda suka fahimci ma gaskiya ne, to bari abin da ba su fahimta ba, da ba nan ya kamata a ce su tare ba wajen aiki? To kaji sun yi magana? To wannan shi ake kira ijazi ɗin, Allah ya gajiyar da su ba su iya magana. Waɗannan harufa dai ake cewa na tahajji ko harufa na ijazi, harufa ne waɗanda Allah ya buɗe wasu surori da su don gajiyarwa ga su larabawa. Kuma da a ce yanzu mai huɗuba ko wani mai waƙa ko wani mai karanta wani abu kwata kwata san da ba a san wadannan ba yace alif lam ra to in taron jama'a ne kowa sai ce to ne wannan kuma sai a washe shi sai a watsi masa ma domin sai a ce kuma ya zo da wani abin da ba na tsari da rata ba amma ba su faɗa haka ba da ka ya nuna izazi a cikin waɗannan harufa da Allah ya kawo cikin wannan littafi sannan ƙarin ijazin su su sun san fasaha da balaga ta magana kuma suna rubutu suna karatu annabi fa sallallahu alaihi wasallam shi baya karatu baya rubutu kuma shi yazo da waɗannan harufa to ina ya samu su daga me su ya samu su ne daga me su dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a riko tafsirin waɗannan abubuwan a wurinsa ba ba a taɓa jin ya fassara wannan ko guda ɗaya ba ba a samu ba a cikin hadisi ingantacce cewa alif lam ra kaza Allah yake nufi ba a ji wannan sahabbai ba waɗanda suke masu kwaɗayin nan wurin neman ya kaza yake a wajen annabi ba a ji wani wanda ya tambayi annabi wannan to dan haka in ka zo fasara ya zaka fasara kai dai baka ji daga annabi ya fasara babu wani sahabi kuma da ya fasara to mafi salama shine abin da mai tafsiri yace Allahu a'lamu bil muradi Allah shi ya san abin da yake nufi ana to dama yaya za a yi zancen mahalicci kai kuma halitta ne a ce kai i hada da duk abin da yake gurani sai ka san shi ai ba zai yi ba to kuma amma duk da ba a san me alif lam ra take nufi ba to kuma akwai fa'ida wurin karanta ta i amma mutum ya ziyara wata hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan min kitabin kitabillahi kana lahu bihi hasanatu wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah yana da lada da wannan harafin da ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la qulu alif lam mim harfu walakin alif harfu wa lam harfu wa mim harfu in ka ce alif lam alif din kana da ladan ka daban a jiye lam din yana da shi ra din anan kamar nan yana kana da shi to ashe in ka karanta wannan harfa ko ba ka san ma'anar su ba ka taro abin da ka taro na lada a wajen Allah da ma shi Qur'ani da abin da ya gagara kenan ya zama ya sha bamban da kowane irin zance har hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kana karantawa ka san abin da ka faɗa ba ka san abin da ka faɗa ba kana da lada sabanin hadisi sabon hadis ko ku sini ya sha ban bayyana tamyizi da Qur'ani saboda shi ba haka yake ba kuma wata mu'jiza ta waɗannan harufan da ake har hawar da larabci magana ta larabci ta kasantu daga harufa nawa ne 48 to waɗannan su kuma su 24 ne sun ɗauki rabin waɗannan harufan abin harufan da suke ciki guda 24 ne na harufan bidaiya saboda haka sun ɗauki rabi kenan. Allah ce tilka ayatul kitabil al-mubin tilka mai tafsiri yace hazihi tilka sunan ishara ce a larabci da ake ishara da shi da abu mai nisa ba abu na kusa ba idan zaka ishara da abin da yake nisa zaka ce tilka in zaka ishara zuwa ga abu mafi kusanci kace hazihi ko haza idan abu muzakkari ne to amma anan ga ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar masa su amma sai aka ce tilka aka ishara da kamar ba sa nan da abu mai nisa me yasa malamai da yawa suka ce dalili saboda ga su ayoyi ne ake karantawa amma mun san nisan darajar su zancen Allah ne to nisan daraja aka kalla a wasu suka ce a bar tilka a matsayin ta ita ismul ishara a babin sa ma yake anan ba nisan bane ba da tilka da haza ko hazihi duka ɗaya ne wannan na mayo wannan na mayo wannan abun mai nisa ai masa ishara da haza ba zalika ba ko tilka din abun kuma wanda yake kusa a masa isharar da tilka ko zalika yanzu alif lam mim zalika alkitabu ayin wannan ne shi ma zalika ana isharar ga abun ne nisa ne amma yau da littafi hannun manzon Allah ana ce masa wancan amma ana nufin wannan dan haka in ka fassara zalika alkitabu kace wannan littafin daidai ne in ka fassara tilka ayatul kitabi wannan ayoyin daidai ne saboda kowanne harafin isharar sunan isharar wani na mai wani to ta rana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Bukhari yazo na Anas yazo an masa liyafa a wani gida ya ci abinci sai yake bada labari da wani abu da zai afku daga cikin al'ummar sa yace urida alayya qaumun min ummati an bujiro mun da waɗansu jama'a daga cikin al'umma ta yarkabuna sabaja hadhal bahr za su dinga hawa tsatsakin wannan kogin yana cikin gida kogin mali yake rufi to wai kogin yana kusa da zai ce wannan ai za ka ce wannan sai abin kana ganin sa to kogin yana ce yace wannan kogin kaga ashe haza da yace hadhal bahr zalika al bahr zalika da haza suna mai yabunan su tilka ayatul kitabi cananka ayoyi aya a cikin alqur'ani ta zo da ma'anoni guda hudu a cikin alqur'ani akwai inda aya abinda ake nufi da ita shine ayoyi da ake karantawa a ce suratul fatiha ta kitabi makkiyatun wahaya sabu aya ayoyin ta bakwai ne wadanda ake karantawa a cikin ta kaga anan ma'anar aya kenan sannan ma'anar aya ta biyu a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar alama sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu alamomi na kudurarmu a sasanni duk inda kaje alama kake gani da take nuna Allah 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 dai ne to ayoyi anan aya ta zo da ma'anar alama haka nan aya ta zo a cikin alqur'ani da ma'anar mu'jiza da Allah yake bawa annabawa kamar yanda muka karanta a baya wal qarata na Musa tis'a ayatin bayyinatin mun bawa annabi Musa ayoyi guda 9 bayyanannu ai mu'jizoji ake niki anan sannan aya tana zuwa da ma'anar izna da wa'astuwa ita ake niki kamar yanda zamu ji anan da karkana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailina ai ibratul lisailina wadannan ayoyi aya tana zuwa da wadannan ma'anoni tilka ayatu alkitabi littafi wannan ayoyi ne ayoyin littafi sai mai tafsiri yace ayatun min alkitabi alizafatu bi ma'ana min idafan nan ai ayoyi ne daga alkitabu haka ce kitabu littafi kenan to kowanne littafi ne kitabu a yayin da qur'ani yana nan ba wani littafi sai shi dan haka alkitabu qur'ani ne qur'ani ya da sunan naki da yawa ya zo nan kitabu akwai qur'an akwai qur'an akwai ruhu nazala bihi ruhul amin akwai zikiru inna nahnu nazzalna zikra dan haka qur'ani sunan naki ne da yawa to Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin wannan abinda kake karantawa wadannan ayoyi ne na littafi shine alqur'ani almubini shi wannan alqur'ani mubini ne ne tafsiri yace mubini nan ma'anarsa abana ai almuzhiru lil haqqi min albatili dan mubini yana iya zuwa daga bana ko abana ma'anar mubini alqur'ani shi mai bayyana duk abinda rayuwarka take nema qur'ani zai bayyana maka insha Allah musamman harka ta imani harka ta addini duk abinda kake nema shiga ka tambayi alqur'ani ya zanye da mahaifana sai ka ji an ce ka kyautata musu a cikin alqur'ani dan uwana ya kata min rai fasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimina ina kuli ba zan kyale ka haka ba duk abinda ya dame ka ka shiga qur'ani zaka samu kada cikin qur'ani zaka sha magani saboda haka al-mubin al-muzhir kullu ma yahtaju ilayhi insan duk abinda dan akin yake da bukata yana nan a cikin alqur'ani shi yasa ai wani yake cewa ah to kun ce mustashriki ne to kun ce duk abinda ake bukata na nan a cikin alqur'ani to zan yi wata tambaya amma so nake sai an fitar min da ita cikin alqur'ani yasa muku malami to sai yace kwano daya na alkama gurasa nawa zai yi a cikin qur'ani nake so ka bani amsa yace bare ku yanzu ga maka yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun sai ce wannan wannan aya to ashe ba balarabi ne shi wannan aya ba abin da na tambaya kake ga mai ce a saurara mana shi alqur'ani shi yace mun idan ka zo kai mun wannan tambayar da ban sani ba in kirawo mai gurasa an tambaye ta bai ba da mun fita ba qur'ani bai ba da mun fita saboda alqur'ani mubinu ne mai ma'ana abana ai mu bayyinu kulla shay shi mai bayyana komai ko kuma mubinu mai ma'ana bana alqur'ani bayyananne ne shi a karan kansa ba abin da yake ake nema na ma'ana da Allah yake nufi a fahimce ta ba za a fahimce ta ba sau da aka bayyana kenan shi ma nan wasu suka ce to in dai an haka ce in dai an ɗauki alqur'ani shi ne bayyananniyan ma'ana ne bayyinun ma'ani ma'anoninsa bayyanannu ne to ai an samu karo da wata aya ta qur'ani domin akwai inda yake cewa minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihatun akwai ayoyin qur'ani waɗanda suke su muhkamatun a bayyane suke sun kunshi hukunci kuma hukuncin da shi ana kallo amma wasu kuma mutashabihatun su waɗannan suna da likitarwa ba a gane su ba za a gane su sosai ba to in ka ce nan ba a gane ba nan kuma an ce bayyananne ne taran wadi alwadi to ya aika maka da karo kenan a babu karo inda aka ce ayoyin alqur'ani bayyananu ne ana nufin cewa duk abin da Allah yake so na sako ya isa ga bawa na hukunci na halal na haram na mu'amalat gaba daya lalle bayyananne ne duk abin da Allah yake so mu sani na mulku da malakut da lahira duka wannan a bayyane yake tarantar me yake wanda yake shi ba a bayyana ba abubuwan da ba a kallafa mana mai ibada da su ba yanzu akwai wurare da yawa da duk an shafa mafa'ulansu a cikin alqur'ani to me ake nufi a wurin me mafa'ulun ba ka sani ba sai dai ka kaddara ka dace ko baka dace ba to ai ma to amma ba ai ba a sa maka sai ka kaddara mafa'ulun ba to da duk abin da Allah baya neman sa akan mu to ba lalle ne ya bayyana gare mu ba to shine mai mutashabiha to kan mu ce sai mun gane wannan mutashabiha amma bayyanannan shi wannan sai mu mu gane shi tilka ayatul kitabil mubin na'am
inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun
Allah ya ce inna anzalnahu haqiqa mu siga tazo da siga jami inna mu bayan kuma mai magana abin niki da magana huwal wahidul ahad shi kadai ne amma yace mu to wannan nunin sunanta nunul azamati nuni na jin isa domin ya nuna isar abin da ya saukar mu masu isa mu muka saukar da wannan littafi kama haka yake ba da wanda aka isa ta Allah ce shi zai faɗi irin wannan kuma ya cancanta ya faɗa duk wanda ya faɗi irin wannan ya ce mu kuma shi kaɗai yake nufi irin na Allah ɗin to ya ku haɗu da Allah ɗin sai dai inda za a bada mafita ga masu irin wannan kalmar kamar waɗanda da mutane a ƙarƙashinsu in suka ce mu to a ƙaddara musu da su da jama'arsu an gani? Da yan kwamitin zartarwa da yan kardek to mu kenan yana magana da harshen duk mutanensa to lafiya lau amma kai ya ce mu ya ringa jin shi wani shi kadai Allah ne mai wannan kalma anzalna mun saukar da wannan alqur'ani zaka ji kalmar saukarwa tana tallan lauya wani lokaci a ce nazala bihi ruhul amin jibril shine ya saukar da alqur'ani wata ran a ce anzalnahu mu muka saukar da shi kamar nan din kenan wani wuri kuma alma bina'i mutace muzila ko unzila to inda aka ce nazara bihi ruhul amin jibril ne ya saukar da shi a matsayin sako aka bashi ya kawo annabi muhammadu inda allah ya ce mu muka saukar da shi gaba daya daga asali mu muka saukar da shi din dibiyar da yayi daga wurin mu inda aka ce kuma unzila ko nuzila to ya hada da shi ubangiji da ya saukar da qur'ani asalan da kuma shi jibril ne ya kawo to duk wannan ya kawo qur'ani yana da marahil guda uku wato masaukai guda uku da ya biyo kafin ya zo hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai masauki na daya a inda ya gida ma asalin qur'ani da can waye to yana inda ya gida ma yana wurin allah kafin allah ya fada shi yana wurin sa zancen sa ne kadimi ne zancen to daga nan sai ya saukar da shi alahul mahfuz haji sauka ta daya daga inda yake daga nan kuma sai ya saukar da shi a wani wuri da ake cewa baitul izza ko baitul izz a sama ta daya yake duk waɗannan daga lawul daga Allah zuwa lawul mahfuz qur'ani a jumlace yake gaba daya ya sauka yanda yake din nan daga lawul mahfuz zuwa baitul izz shi kuma a jumlace yake gaba daya a yanda yake din nan to daga nan fa rabaraba ya shiga domin daga baitul izz shine ake cewa shine ake dauko shi daga nan ana rarraba shi ko qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukhs wannan zannahu tarzila qur'ani daga nan mun rarraba shi lokacin da wani abu ya faru da aya za ta sako sai a dauko ta daga baitul izz sai a sako ta ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya sauka a tsawon shekara 27 amma kuma inna anzalnahu fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin wannan duka saukowarsa daga lauhul mahfuz ne zuwa sama ta daya duk azumulace yake wannan aka saukar da shi to dan haka Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da alqur'ani qur'ani balarabi anan an bayyana cewa alqur'ani balarabi ne a fili wannan nassi abinda ya nuna kenan qur'ani larabci ne to mun ji Allah yana faɗa a cikin wasu ayoyi cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba sai da yaran mutanansa waɗanda zai wa'azi dan ya musu bayani to shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutanansa su waye mu ne daga farkon lokacin du aiko shi har zuwa tashi alƙiyama mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tunda an ce ko ba za a aiko manzo ba sai da yaran mutanansa to idan da za a saukar da alqur'ani da wannan sigar da wani yare yaran guda nawa ba ce an fahimta to a sai Allah ya ce da larabci na saukar da shi to me ne dalilin saukarsa da larabci na daya shi annabi balarabi ne na biyu alam din da qur'anin ya sauka a wannan lokacin waɗanda za a kalla da qur'anin kallo na farko larabawa ne abu na biyu kenan to abu na uku wanda shine yafi ganewa shine shi yaran larabcin da Allah ya zaba ya zama yaran da zai saukar da alqur'anin sa da shi to anan abu yake shi yaran larabcin babu wani yare a duniya gaba daya ko da di yaran ruka da ya kai shi me yasa saboda shi duk abinda ake so a faɗa a magana a yare yana da shi amma yaran duniya akwai abinda ba ya da shi kuma ana so a isar da saƙo na duk abinda ake so kowane irin abu ne ya zama ya isa to ya za a yi dole a saukar da shi da yaran da ɗin sai Allah ya saukar da shi da yaran da ya mamaye kowane yaruka duk suna cikinsa shi kuma baya cikin kowace wasu ne suka kamar kawai musamman wanda ba musulmi ba suka cewa ba bake ne muke wa addini shi yasa muke cewa qur'ani yaren larabci ya fi kowane yare a duniya to da komin kowane yare da ka sani mu ɗan yi wata tafiya da kai yanzu ka gani yanzu ne yaren da aka fi amfani da shi ai hausa mu nan da turanci to aro mun su yanzu in ka aro mun su sai in ce to shi larabci yana da fi'ili mari wato abin da ya wuce Kamu mana ada siapa siapa? Kepada kalimat mana cie? Zahab dalam Arab sih. Ti ilimari cie. Mana saya tu? Kata ti ilimari. Tu semua turah asal ada kastas tu. Cewa shima ace ya tafi to ya zahabu yana tafiya shima akwai shi a Hausance shine present continuous to continuous ada akwai shi izhab shima future ko a turanci mu ma kuma gashi mun ce tafi shima akwai shi to ya zahabani a larabci mutum din suna tafiya a turanci izhaba ku tafi amma mutum din suna tafiya ina yake hausa ka kalle turanci hausa ma yake mutum din za su tafi ka ce ya musu ya to larabci yana da kalma guda ɗaya da zai faɗa ka fahimci ba ɗaya bane ba uku bane biyu ne to idan to da yaya zamu karɓi sakon da zamu zaci zamu fahimci yanzu qala rajulani min alladhina yakhafuna an amma Allah alayhi madkhulu alayhim albab fa idza dakhaltu bihi fa innakum ghalibun almajra annabi Musa Allah yace sai rajulani sai muka fahimci anan ba su da yawa bane ba su duka bane biyu ne kai to larabci ne yake bada wannan sako kowane yare ba zai baka wannan ba kaji ko to ya zai ka ce ba za a sauka da larabci ma mai ganin cewa larabci ya za a sauka da larabci ba musulunci na duniya ne to yaran kuma shi wannan shi ba mai irin sa kaji wannan to yanzu akwai wani harafi a larabci duk duniya ba irin harafin in ba shi ba ba ne shi bo abbab da ya shigo nan sai zama da abadi ba ne shi sai larabci to ga kalmomi da yawa sun zo kuma wanda za su ba da saƙo da zadi yanzu ka ce gairi maghdubi alaihim wala da ka ce dalina babu ma'anar masu shiryawa ke wali da kubatattu to kaga sai badi ne zai bada wannan ma'anar sannan harshen larabci kalmomin suna da wani sirri a cikin jikinsu a tarihinsu yanzu kamar sun a cikin duk kalmar da ya zo sai kaga akwai wata alama ko kuma mafi yawan kalmomin da yanzu ba a ce duka ba akwai wata alama da take nuna wani abu ne na koyi wani abu ne kai na ciki dafili na su kaji sun yazo sirru hamsu duk da sun kuma duk abu ne na koyi yanzu gaini da yazo ga duk kalmar da yazo ko mafiya yau kalmomin da yazo za ka samu wani abu ne da ba a ganin sa gaibu giba da su da waɗannan makamantar su duk kusan haka su saboda haka larabci na da sirri na wanda wani yaran daban da yake banta da wannan sirrin ba bai da shi yanzu kalma ta gani in aka ce nazara kalma ce guda ɗaya ya duba kenan ko ya kalla da ido to aka ce ra'a ita ba kalma ce guda ɗaya akan gani take kuma ita kuma amma ganin ya iya yiwa gani na zuci ya iya yiwa gani na ido in aka ce hadaja kalma ce ita ma gani kenan amma kallon soyayya kallon irin na soyayya in aka ce rana gani kenan amma ganin da aka dade aka maka ido ana gani ba a ce kowane gani sai wannan kuma ake jin dadin wannan abin da ake kallo in aka ce shakhasa kalma ce ita ba ta gani amma na tsoro ba ko da gani ba ba ko da gani ake ce masa shakasa ba to larabci na da irin wannan kalmomin amma wani yaran bai da irin wannan sai a fassara shi sai dai a faɗi abubuwa daban-daban a ƙara duk ayi bayani jumla ta cika sannan a niko wannan abin guda ɗaya amma shi larabci yana da wannan abin guda ɗaya yana da abubuwa nan da yawa akwai istiraki abu ɗaya sai mutum ya faɗi yadda yake domin ya iya zama haka ya iya rawa haka yanzu aka ce maula zai iya yi wa ubangiji ma'ana ubangijin bawa ya iya zama shi bawan kuma fa inna allaha huwa maula anan allah kenan kaga shi ya zama ubangiji sayyid kenan to kuma zai iya zuwa ya zuwa ce gashi nan ma a cikin babobi na fiqh gashi nan maulan ni'ima da su abin su ma nan na kan suna bawa da aka enter ai shi sayyidin kenan amma dai shi kansa shi bawo maula sunan sa to da haka kalmomin larabci suna da ishtiraki suna da abubuwan da shi in ba shi ba ba ne shi to qur'ani sai zama qur'anan arabiyyan qur'ani balarabi sai ya zama ashraful kitabi nazala bi ashratil lugati ala ashratil mursalina bi safarati asrafil malaikati ala ashratil biqa'i fi ashratil zamani ala ashratil umma qur'ani kenan mafi girman fifiticin littafi ya sauka da mafificin yare ga waye sauka ga mafificin annabawa waye da Qur'ani mafificin mala'iku a ina ya sauka mafificin gari makka a wani wata ya sauka mafificin wata daga watanni lailatul qadari watan ramadana suwa aka sauka wa Qur'ani mafifitan al'umma mana uddu khairu ummati to Qur'ani ya taro wannan abubuwa da haka ya zama lalle ga kowane musulmi ɗan uwa ya dage wajen ya san arabiya ko yaya ya san wani abu da zai iya kallon wani abu a addini ya gane shi zai ba za ka iya zama duka ba ko wanda ma ya daɗe yana yin bai kai makura ba akwai abin da sai ya je ya dubi ba su kama su ne ne to amma ka san wani abu da za ka duba ka gane cewa lallai wannan ka fahimce shi a cikin addini to muje ba la'allakum taqilun la'allakum taqilun inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mun saukar da wannan alqur'ani balarabi la'allakum taqiluna la'alla a sha'anin Allah ta yanke ce amma a sha'ani na mutane dan taraji take zuwa ko kuma ta zo littawqi Allah ya ce mun saukar muku wannan alqur'ani la'allakum taqiluna la'alla ko ku kwa hankalta kwa hankalci ne tunda ta'qiluna maza ko kwa hankalci ma'anonin wannan alqur'ani yanda bai zai rikice muku ba komai da komai ku fahimce shi ko kuma la'allakum taqiluna ko kuma kwa hankalci abinda muke nufi na cewa wannan qur'ani da Muhammadu ke karantawa ko kare shawa ba daga wurin sa yake ba daga wurin mu yake dan su alif lam ra ba ku da su to shi a ina ya koya daga wurin mu yake ka hankalci cewa daga wurin mu yake ko kuma da allakum taqiluna ko kuma ku mu'minai kwa san kwa tsaya da hankalinku ku yi duba izuwa abinda zai amfane ku cikin alqur'ani duk abinda yake cikin qur'ani wanda zai amfana ne amma sai ka sa hankalinka ba sai ka gane ba idan ka buji kake ba za ka gane haka ba dan haka alqur'ani dai anan yana kira hankali hankali yana da amfani wajen gano abubuwa na cikin alqur'ani kuma lallai ya kamata musulmi ya zama rabansa da alqur'ani ba karantawa kawai ba ya zama da fahimta da aikatawa ita kuma fahimta sai an sani ake yin ta aiko wanda ya zama kawai karanta qur'ani yake yi bai san me yake cewa ba to wannan yana da haika yana da jiki na qur'ani tare da shi wanda kuma ya fahimta to shi kuma wannan da jinin da tsokar na Qur'ani yana tare da shi bayan jikin gaba daya wanda kuma ya aiki da shi to ya ci abin da ya'yan itatuwa alqur'ani ya ci ba jikin bane kawai ba jin ai har ma an soya ya ci ka bari a ce baka ci ba ya kamata ko ba wai sai kai karo malami kana mai tafsiri ba a'a dauki aya ka bi uku ka je ko kuma kai baka san ma wace zaka dauka din ba je wajen malami ka ce ya ci ya dinga gaya maka magana da Allah ya faɗa akan tsawatarwa akan kaza ko kwadantarwa akan kaza shi malami sai ya gaya maka aya to ka zama malamin wannan abu to
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
الله يقول نحن نما نون العزمة النيدي mu ya annabin Allah na qussu alayka mu muke kassantawa gare ka mu muke gaya maka me ahsanal qasasi mafi kyawun kissoshi menene yasa aka kira kissar da za a ambata ta annabi Yusuf mafi kyawun kissoshi malamai sun kalle abin da suroli guda biyu ahsana af'alu tafdili ake ce masa ma'ana fi'ili sunan da ya zama yana nuna mafi girman abu ko mafi kyawunsa ko mafi dai to anan ita kissar annabi Yusufa an ce ta fi sauran kissoshi kyau wani kissoshin da ba na Qur'ani ba dama duk wani kissa da ba ta Qur'ani ba wanda ba Allah ne ya bada ita ba ai dama ba ta kai kissa Qur'ani ba izan idan anan ne to ahsanal qasas shine duk kissoshin da suke cikin Qur'ani su ma mafi kyawun kissoshi ne akan wasunsu to in haka ne duk af'alu tafdil yana kan babansa anan kenan wasu ka ce ahsanal qasas mafi kyawun kissoshi daga cikin kissoshin Qur'ani ba ita wannan kissar da Allah zai bayar tana daga cikin ahsanul qasas ta fi duk kyawun kissoshi me yasa suka ce saboda ta taro abin da sauran kissoshin na cikin alqur'ani ba su taro su ba kamar me kamar ambatan tun da farko ta fara magana daga digon ba na kissar ba a gama ba sai da aka gama digon karshe na kissar an gama kwata-kwata an cinye a cikin kissar babu wata kissar qur'ani ta zo haka to ta wannan babin ne aka ce mata mafi kyawun kissa wasu ka ce a'a a daɗa daina cewa kissa ce da ta tattaro magana da manya da ƙanana da mata da maza da mai rauni da mai ƙarfi shi yasa ta zama haka wasu ka ce a ƙara daina cewa kissa ce wadda abubuwan izina na cikinta gaba ɗaya idan ka samu jakarka ka sa su ka kunshe sun ishe ka rayuwa domin sun ishe ka abin da yake cikin wannan kissar su sa ka a hanya idan kai baka kallon kana kallon Allah mai iko a ilimi to a cikin kissar suratul yusuf za ka ji cewa Allah mai iko ne a aikace ka ga iko a aikace za ta kora ka zuwa ga Allah a cikin wannan kissar ne za ka ji kaidi na mace wani iri wanda ba haka yake irinsa ba za kuma ka ji mafita ga kaidi ga mafita to a cikin wannan kissar ne zai zama duk inda cuta ta zo kuma ga magani to da ka kallon abubuwan da suke cikin waɗannan kissar shi yasa aka kira ta da ahsanul qasas wasu ka ce a'a ba wannan bane ba abinda aka kalla shine su yahudawa suna da wannan kissar ta annabi yusuf suna da ita a littafinsu amma sun murguɗa ta wani wurin an cire kafa ɗaya ba wani wurin an liƙe wani idan Allah ya ce yalaysu nahnu naqussu alayka ahsanal qasas za ka ji kyawawan kissa yadda take haka nasara suna da labaran su daban shi ma akan kissa. To da haka Allah ya ce duk kyale su mu za mu ga maka mafi kyawun kissa. To waɗannan su ne bangaren waɗanda suka ce a sanadin alababiha, ma'ana mafi kyawu din ce. A wasu suka ce a ai a sana a nan afalu tafdili baya kan babinsa, kamar an ce mu za mu kisanta maka kissa kyakkyawa kawai, ba wai mafi kyau ba. Eh, kissa ce kyakkyawa, saboda afalu tafdili yana zuwa a irin wannan babin kuma ya zama baya kan babin nasa. Da haka kaga zai iya zama haka domin su abinda suke cewa ai idan an ce a sanar kasarsu, ita suratu Yusuf ita ce mafi kyawu dukkan kissoshi. To a yanda Allah ya bada kissa kowane annabi a sauran wurare ba Allah ne ya bayar ba, daidai inda ya datse ta nan ba ta datsu ba, ba ta yi kyan ba, ba ta zama mafi kyan ba. To da haka zancen Allah duk ɗaya ne, daidai ne kawai duk yanda ya zo daidai. To za ka ji sakamakon ba wani abu, ka ce ba wani abu sana, a ce kawai kissa kyakkyawa. Amma kuma ko da gani kowa ya san wannan kissa ba kwatankwacin sa'ar wata kissa kowace iri ba ce. Bima auhayna ilayka hadhal qur'an, wannan abin da za mu kissanta maka ya annabin Allah da ya zama fi kyawun kissoshi, za mu kissanta maka ne bisabili ma auhayna ilayka, saboda abin da muka wahayi da shi minal qur'ani, daga alqur'ani. Alqur'ani shi ne zai zo maka da wannan kissa ya annabin Allah, kuma Allah ne zai baka labari a cikin wannan alqur'ani. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilina, wa in lamarin da sha'anin inta mukhaffafa ce ai innahu, lamarin da sha'anin kunta ka kasance ya annabin Allah min qablihi kafin saukar wannan shi alqur'ani ne kunshe da wannan kissa, la minal ghafilina kana cikin ghafilina. Kafin a fasar ghafilina, menene gafala? Rakkana kenan. To gafala kala biyu ce. Rakkana a ce wani gafalalle ne, a yanzu kai in ka kalli wani kace wani gafalalle ne, an san abin da kake nufi. To akwai gafala ta rashin aikata abin da ya kamata mutum ya aikata, wannan sunanta gafala. Mutum ne an ce ya yi abu, ya bar wannan abin ya yi wanda ba shi ba, sai a ce ya shagala, ya gafara daga barin aikin da ya kamata ya yi. To ita ce a nan, ita Allah yake cewa in kunta min qablihi la minal ghafilina, a nan ba ita ba ce. To akwai kuma guda ɗayar gafala. Wace ce guda ɗayar? Ita ce ta cewa abin bai zo wurinka ba, baka san shi ba, amma abu ne mai kyau ko abu ne da ya kamata ka san shi. To rashin saninka da shi aibi ne, musamman idan ba a zo an gaya maka ba. Yanzu Allah idan bai gaya wa annabi ba abu, to annabi aibi yayi? Dole sai Allah ya gaya masa, Allah sai ya ga dama ya gaya masa. Kuma da bai gaya masa ba haka ya so, in ya gaya masa kuma haka yake so. To a kira rashin sanin annabi dan Allah bai gaya masa ba gafala waccan, to dole a ce mata dai gafala tunda Allah ya faɗe ta. Amma ka ji irinta, irin wannan ne. Amma gafala da ɗai gafara ta rabkana ba ta taɓa samun manzon Allah ba. Mu ɗauko tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aiki, bar mun bayan aiki, ɗauko mun kafin aiki. Waɗannan larabawa da kake ji suna ta ƙoƙarin sai sun haike wa annabi har su ce masa ya faɗi ba daidai ba, a cikinsu annabi ya taso, tare da su yake, tare da su ya zamani aka haife shi, sun san sanda aka haife shi, har sun san sanda ya taso ya ƙuruci, ya taso ya zama yanda ya zama, har Allah ya ce na aiko ka. Idan da akwai gafala irin mai ma'anar gafala a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da ba su rawatar su ce yo kai da da muke kara da kai, tunda so suke su samu wurin taɓawa ga annabi. An taɓa ji? Ba a taɓa ji ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da ya taso, matasansu yayi tarayya da su annabi sallallahu alaihi wasallam amma tarayya a ina zuwa ina annabi yana bada labari a cikin hadisi na bukhari yace duk abin da jahiliya suke yi ka san dai da suka taso su banda dama aje a bayan bautar gunkin ba duk abubuwa ga sunan in kana jin kare ba zai ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daya daga ciki ban taba yi ba dafa sai yake fara yace idan da abin da na taba yi sai so daya wata rana ana biki a wani cikin gida sai na shigo na zo da yakin a bakin kofar gidan da ya daura yakin ya zauna a bakin kofar gidan la'alla da nufin ya shiga gidan ba ya ga me ake yi tunda ba nufin sai ya je wata kafalar ba ya ga me ake yi anan sai aka buge shi da bacci bai tashi ba sai da duk kowa an ga wani biki kowa ya tashi ya tafi sai ya dau abin hausa da zai tafi sai ce inda wani abu ne wannan ne to ne wannan bai ji ba mai gani ba yana gindin abin hawa sai ya bacci ya tashi to har rayuwarsa ta kai Allah ya ce masa tashi ya annabi kai annabi na ne Allah ya bayyana masa irin san da yake masa ya kira shi zuwa gare shi sai bayan sannan ne bai yi a can ba sai anan ne za a ga fala ko bayan an aike zaka sawar zaka raye cewa annabi ya ga fala
Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.